بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ya in uwana muslimi kuma daliban ilimi masoya Allah al'umman muslimi wanda muke cikin ibada ta azumi, muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da wani kawo wannan safiya ta alhamis yau muna 22 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A yau tana da shekara 1444. A kidayen turawa yau muna 13 ga watan hudu shekara ta 2023. Mun tattaru a wannan katafaren masallaci da ke wannan makaranta namu mai albarka Minhajul Islam da ke yankin Kwarbayi a cikin birnin Zaria. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara mu wannan makaranta albarka, jagororinta da shugabanninta da sauran malamanta Allah ya saka musu da alkhairi, irin yadda suka damu da al'umma su ma Allah ya damu da su, yadda suka damu da tarbiyya ta al'umma Allah ka damu da tarbiyyan iyalansu ko da bayan ba su, irin yadda suka tata shiriyan al'umma a gaba ya Allah ka shiryatar da su, ka shiryatar da zuri'ansu, kuma Allah ya kara musu yalwa da budi da haske a cikin rayuwa. Daliban wannan makaranta da sauran waɗanda suke madaliban kara suke zuwa sauraren ilimi da alkhairi ko da ba suna cikin daliban wannan makaranta bane, Allah ya kara musu albarka, Allah ya shiryar da zuri'a, Allah madaukakin sarki ya kara mana haske da budi a cikin wannan rayuwa. Akwai waɗansu ɗaiɗaikun mutane wanda yake duk idan na zo sai na ambace su kafin in fara wasu nasiha ko wa'azi ko faɗakarwa. Waɗansu daga cikinsu dattawa ne, yanayin guri ya sa ban ga mafi yawansu ba, amma dai na tabbatar da suna nan. Waɗansu daga cikinsu kuma na san kila jiki ya yi nauyi irin su gugwalarai, har kuma na yi mafarkin cewa na ganta a makarantar tana zaune. kwanan nan ne mafarki da ita amma dai na san kila jiki bai mata daɗi ba na'am kana asibiti Allahu akbar to nayi mafarki lalle na ganta ana wa'azin tana zauni Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa jinya ya zama daukakan daraja gare ta Allah ya kara mata hakuri ya kara mata dangana to akwai kuma sauran ɗaiɗaikun ƴan uwa waɗanda yake ana tare da su tsawon lokaci ga sunan galibin su ina ganin su a gefen hagu da dama Allah ya saka musu da alkhairi ya kara musu albarka Allah madaukakin sarki ya tara mu a cikin wannan alkhairi wato jama'a musulmi taken da aka ce a tattauna a wannan majalisi shine batu ne akan sunayen Allah da sifofinsa da yadda ya kamata musulmi yayi mu'amala da sunayen Allah da sifofinsa da irin surrora da ke karkashin sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa wato a hakikanin gaskiya jama'a babu wani abin da za a yi magana a kai wanda idan ka samu ilimi akan sa ka samu ilimi mafi daraja a duniya kamar sanin sunayen Allah da sifofinsa da haka alal itlaq shine ilimi mafi alkhairi a duniya shine ilimi mafi amfani ilimin da zai daukaka darajar mutum nan take ilimin da zai gadar maka da soyayyan Allah ilimin da zai karkatar da kai daga azaban Allah babu ilimin da ya kai sanin sunayen Allah da sifofinsa da haka kenan kamar kawai yau ana so a yi magana ne akan kololuwan ilimi ilimin da yake in dai ka faɗe shi to babu ilimin game da shi idan ka ce ilimi fiqhu ai ana yi ne don a gane yadda za a bauta ma Allah in ka ce ilimin hadisi ana yi ne don a tantance hadisai a gane yadda za a yi aiki da su a kusanci Allah to yanzu duk ba maganan wai ilimin fiqhu ko ilimin hadisi bane yanzu ana magana ne akan zatin Allah subhanahu wata'ala shi yasa babu ilimi ne daraja kamar ilimin sanin Allah subhanahu wata'ala babu ilimi madaukaki kamar ilimin sanin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake kuma babu laifi a duniya mafi girma kamar wanda ya kuskure a cikin sanin sunayen Allah da sifofinsa zunubi zunubi ne amma zunubin da yake kowane irin zunubi girma a duniya shine wanda ya tafka kuskure akan abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa subhanahu wata'ala idan mutum ya sha giya ya saba ma Allah yayi zunubi idan mutum ya zina ya saba ma Allah yayi zunubi idan mutum ya sata ya saba ma Allah yayi zunubi amma zunubin shi bai kai wanda ya kuskure a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ba domin duka wancan yayi laifuffuka ne a cikin abin da yake bayin Allah amma wanda ya kuskure a cikin sunayen Allah da sifofinsa to ya har zatin Allah ne subhanahu wata'ala tamkar ya zara takobi ne yace ina son mi fada da Allah subhanahu wata'ala kaga idan ka dauki misali a rayuwa da Allah kuna diba hankali na ku hakuri idan ka dauki a rayuwa wanda yazo ya kama wani dalibi a makarantar nan yayi mishi duka da wanda ya tara gwamna yaman maru gwamna wane ne fi girman laifi a kasa wanda ya tara gwamna ana ma iya zartu mishi da hukuncin kisa to ballantana wanda ya harza tin Allah subhanahu wata'ala da kuskure da aka laifi a cikin al'amarin sunayen Allah da sifofin Allah shine mafi girman laifi shine mafi hadarin laifi a duniya gabaki daya shi yasa in Allah ya ce make ka ka gane Allah kai ta ka tsantsan da Allah ka aje yadda kamata ka aje al'amarin Allah to babu mutum mai daraja ko makamanka Allah subhanahu wata'ala ahlu taqwa wa ahlu maghfirani Allah adin aita ka tsantsan da shi adin aita ka tsantsan da shi ne shine ma'anan ahlu taqwa Allah subhanahu wata'ala yana son aita ka tsantsan da shi domin al'amarin shi ya wuce duk yadda kake tsammani al'amarin Allah ya wuce duk yadda kake tunani al'amarin Allah subhanahu wata'ala sai shi kadai ya sani sai ko abin da ya sanar da bayinsa subhanahu wata'ala da haka ya ƴan uwa wanda Allah ya haskaka masa ya gane Allah ta hanyar sunayensa
da sifofinsa da aikace-aikacensa, to wannan mutum ya riga ya gama sirrin gane sirrin rayuwar duniya, ya kuma gama gano sirrin kyakkyawan makoma ranar tashin alkiyama. Wallahi, idan ka auna halittu gabaki daya, galibin wahalhalun da al'umma ke ciki rashin gane Allah ne. Idan ka ga wani talauci ya yi mishi katutu, ya rasa yadda zai fita daga talauci, na rantse maka daga Allah, galibi saboda rashin sanin Allah ne. Idan ka ga wani angwamaye masa yawa, abokan gaba sun tasa shi a gaba, an haɗe mishi kai, an yi cincirindo ana son a cutar da shi, kuma an samu galaba a kansa, na rantse muku da Allah, galibi rashin sanin Allah ke jefa bawa zuwa ga haka. Idan ka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, yadda suka san Allah, yadda suke mu'amala da Allah, wa suke tsoro a duniya? Ba sa tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala. A da sahabbai suna gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma tun lokacin da Allah ya saukar masa da wallahu ya asimuka minan na, ka sha kuriminka, Allah ya isar maka daga sharrin mutane, inna kafainakal mustahzi'in, Allah ce mun isar maka daga masu maka izbili. Daga ranan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ce masahabbai masu gadi, yace kowa ya kama gabansa, Allah ya riga ya isar mini, Allah subhanahu wataala shine wato gwanina, alaysa Allahu bikafin abda, shin Allah zai isa ya zama gwani ga bawansa ba? Manzon Allah ce waɗannan sabai ku tafi abinku. Da haka tun daga lokacin nan Allah subhanahu wataala ya baiwa manzon Allah kariya, babu wanda ya isa cutar da shi sai abin da Allah subhanahu wataala ya so. Lokacin da sahabbai suka gane Allah, suka gane yadda ake mu'amala da Allah, sai talauci ya daina ba su tsoro. Kana iya ganin sahabi da riga kwara ɗaya a duniya tak, amma wallahi baya kukan talauci, Allah ya warkar da shi daga talauci. Wani kana iya ganin sahabbai mutum 300 su fuskanci mutum 1000 da wani abu za a yi yaki, kuma wallahi za su yi nasara da izinin Allah. Kana iya ganin sahabbai 20,000 da wani abu su fuskanci kafirai 400 da wani abu, kuma yaki za a yi, kuma za su yi galaba da izinin Allah. Kana iya ganin irin su Khalid bin al-Walid ya je ya tsaya a gaban Rustam, shugaban mayaka, komandan yaki na kasan Farisa, wanda a wancan zamani kasashe da suka fi kowace kasa daukaka da tashin hankali da bala'i a wurin yaki da tattalin arziki su ne kasan Farisa da Rum, kasan Iran a wancan lokacin da kasan Rum. To komandan yakin haka Khalid ya fuskance shi, walaka walaka, rena kama ka gagayya, rigan da ke jikin shi bai taka kariya ta karya ba, fatan gangan jikin shi bai taka kariya ya karya ba, amma haka ya fuskanci wannan shugaban komanda na mayakan Farisa, ya gaya masa maganganu masu zafi, ya kira shi zuwa ga Allah, ya nuna masa cewa in baka imani da Allah ba, wannan mulkin naka zuwa yamma ya koma kaskanci, kuma ya ƙin imani da Allah. Daga ƙarshe Allah subhanahu wataala ya juyar da mulkin sa, ya koma kaskanci da walakanci, sai ga kanshi a ƙasa. Sun gane Allah, sai suka warke daga matsalolin rayuwa, babu abin da ya dami sahabbai. Haka nan duk waɗansu masoya Allah, cikin sahabbai ne ko tabi'ai ne ko tabi'ut tabi'ina ne, har ya zuwa yau din nan, wanda ya gane Allah babu wani abin da kuma ke ba shi tsoro. Wallahi, kaya za a yi ka tsoraci wani Allah, alhalin san Allah da girman Allah da kaunan Allah a cikin zuciyarka? Wane ne zai baka tsoro bayan akwai tsoron Allah a cikin zuciyarka? Wane ne soyayyen shi zai karkatar da kai bayan san Allah a cikin zuciyarka? Wane ne kwaɗayin shi zai karkatar da kai ko zai hana ka bin Allah bayan kwaɗayin Allah da abin da ke gurin Allah a cikin zuciyarka? Kai jama'a, wanda ya riga ya gane Allah, tsoro gabaki ɗaya ya ƙare ga Allah. Wanda ya gane Allah, kwaɗayi gabaki ɗaya ya ƙare ga Allah. Wanda ya gane Allah, girma da buwaya da ɗaukaka ta ƙare ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa idan Allah ya azurta ka, ka san sunayen Allah, ka san sifofin Allah, ka san aikace-aikacen Allah, to a duniya ba ka samun mutumin da Allah ke hutar da zuciyar shi irinka, ba ka samun mutumin da ke daukar rayuwa mai sauki kuma rayuwar tana zuwa mishi a irin yadda yake fuskantar ta yake son ta zo masa kamar wanda ya gane Allah subhanahu wataala idan ka dauki manya-manyan malaman addinin musulunci misali dauki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Ibn Taymiyyah yana daga cikin malaman da suka fi kowa sanin Allah a cikin al'umma har wani daga cikin abokan hamayyansa sun yi zamani daya kuma yana adawa da Ibn Taymiyyah yana fadin cewa ni dai da ido na wallahi ban taba ganin mutum kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba yace ni dai da ido na ban taba ganin mutum kamar Ibn Taymiyyah ba yace in ka same shi sai ka samu wani irin mutum ne wanda ya tattara ilimi ma gabaki daya akan idansa yace in yana magana akan tafsirin alqur'ani sai kaga kaman cewa shi yafi kowa sanin qur'ani in yana magana akan hadisi sai kaga cewa ba shi da kini ko tamka a babin hadisi in yana magana akan fiqhu ba shi da sa'a a babin fiqhu kai haka nan dai suka yi ta fadin kalmomi na alkhairi akan sa wadansu kalmomin daga makiya wadansu kalmomin daga masoya cikin masoya al-Imam az-Zahabi yana daga cikin daliban Ibn Taymiyyah yake fadin cewa wallahi law kulliftu bainar rukni wal maqam da za a kaidani a tsakankanin kofar dakin Ka'aba da kuma maqamu Ibrahim an ce in rantsa da Allah sai na rantsa da Allah cewa ni dai da ido na ban taba ganin mutum kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba yace mutum masanin Allah mutum mai san Allah mutum ne kaza sukan fadi alkhairi sosai akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba wai tarihin shi nake so in baku ba inda nake so in kai shine Ibn Taymiyyah ya samu cinturun da makiya a rayuwarsa ya samu makiya in kana jin a ce maka mutumin da ya tattara makiya a duniya to baya ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne ya samu kalubale daga Yahudu da Kirista ya samu kalubale daga kungiyoyin bid'a kungiyoyin Mu'tazila Jahmiya Khawarij Sufiya ya samu matsaloli da su ya samu matsaloli daga azzaliman shugabanni ya samu matsaloli daga kafiran tata waɗanda suke kashe musulmi kai a cikin ahlus sunna ma mabiya mazhabobi daban-daban domin shi Ibn Taymiyyah baya bin wata mazhaba yana bin fahimtar Qur'ani ne da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgurdan abin da magabata suka tafi akai da haka shi ba shi da mazhaba wannan ya jawo mishi kiyayya da ƴan malikiya da ƴan hanafiya da ƴan hanajila da sauran kungiyoyin wato ainihin mazhabobi daban-daban to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kasance idan ya sallan asubahi yakan zauna yakan ci gaba da ambaton Allah yana zikiri yana ambaton Allah har sai ya kai rabin yini kamar ka ce sai ya kai karfe 10 na safe tun bayan sallan asubahi yana ambaton Allah ne sai ya kai karfe 10 na safe idan daliban sa irin su al-Imam Ibn Qayyim suka zo suna son su gana da malamin su sukan zo su jira shi awa 1 awa 2 suna jiran Ibn Taymiyyah ya gama azkar din sa ya gama ambaton Allah subhanahu wataala sannan su samu su gana da shi har Ibn al-Qayyim yake tambayan shi algafata malam yace irin wannan azkar da kake yi mai tsawo menene sirrin da ke ciki shi ma bijirin malami ne amma dama kowanne irin gaba da gabanta in ana maganin Ibn Taymiyyah to ba a maganin dalibai kun irin Ibn Qayyim to amma ya tambaye shi algafata malam wani sirri ke cikin wannan irin salan ganawan da kake ma Allah sai yake ce mishi ya kai Abubakar Abubakar Ibn Qayyim kenan yace kaga wannan abin da nake yi shine abincin zuciyata da zaran na daina wannan to zuciyata ba ta da abinci na riga na kai yace sannan wannan abin da nake yi shine tattalina shine makamina da nake fuskantar abokan hamayya abokan gaba yace makamin da nake rikewa kenan in rabe a wurin Allah in kusanci Allah saboda Allah ya kaunace ni Allah ya san da zamana na tabbatar da in Allah ya kaunace ni ya kusance ni to babu wanda ya isa galaba a kaina da haka yace wannan shine tattalina babban tattali wanda nake yi sun samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah kenan lokacin da aka sanya shi a cikin kurkuku dan cikin irin jarabawan da ya gamu da shi, ya gamu da jarabawan shiga gidan yari ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, wanda ke nuna maka irin matsiya da Ibn Taymiyyah yake da shi. A ƙarshe kurkukun da aka sa shi a ƙarshe, wanda yake a gidan yari ma ya mutu, rahimallahu ta'ala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, lokacin da aka sanya shi a gidan yari na ƙarshe, ya kasance yana karantar da ɗalibai, har akwai mutane a waje sukan yi laifi da gangar, ba din suna son su yi laifi ba, saboda kawai suna son a kawo su gidan yari saboda su zauna da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah su kwashi alkhairin karatun da ke tare da shi da tsoron Allah. Sai ya kasance da aka gane mutane sukan yi laifi a waje ba din suna son su yi laifi ba, dan kawai a kawo su gidan yari. Sai aka ce to shikenan, sai aka dauki Ibn Taymiyyah, sai aka raba shi da kowa a gidan yarin, sai aka samu wani daki, sai aka aje Ibn Taymiyyah. A wannan lokaci sai Ibn Taymiyyah yace a kawo mishi alƙalami da takarda, sai ya ci gaba da rubuce-rubuce, yana rubuta littattafai daban-daban, saboda babu ɗalibai a lokacin nan. Da suka gane wannan, sai suka ce kai wannan mutumin sai an kwace ma alƙalami da takardar da ke hannunsa. Haka aka bar Ibn Taymiyyah tsura, babu ɗalibi, babu alƙalami, babu takardar da zai rubuta ilimi. Ibn Taymiyyah ya ce ayya sun makara, ya ce ai wannan zuciyar tamu wata irin lambu ne, gona ce wacce take muke samun natsuwa da kwanciyar hankali tsakankaninmu da Allah. Ya ce a wannan lokaci sai ya ƙa, tunda ba takarda, ba ɗalibi, a wannan lokacin Shaykhul Islam sai ya koma zuwa ga Alƙur'ani mai girma ga baki ɗaya. Ibn Taymiyyah haka yake karanta Alƙur'ani, yana tadabburin Alƙur'ani, yana tuntuntuni akan waɗansu ayoyi na Alƙur'ani mai girma. Ibn Taymiyyah a zaman shi na gidan kurkuku, wanda ya samu shekara biyu da waɗansu watanni, sai da ya sauke Alƙur'ani mai girma so 81, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayan ƙarshe da Ibn Taymiyyah ya karanta, wanda daga nan rashin lafiya ya tsananta a gare shi, daga nan Ibn Taymiyyah kuma ya koma zuwa ga Allah, ita ce faɗin Allah subhanahu wataala, إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إتشي آيان قرشي دي ابن تيمية يكرنشا دقلو قتلن يقوم زواد الله سبحانه وتعالى ويدك إنا سني إنونا مكو إرن يد باين الله سكا غان الله سكا غان سونا ين الله دسفو فين الله suka rungumi Allah sai Allah ya rungume su, suka ji kunyan Allah sai Allah ya ji kunyan su, suka damu da Allah sai Allah ya damu da su. Kuna tsammanin wanda ya damu da Allah, Allah ya damu da shi, ya ji kunyan Allah, Allah ya ji kunyan sa, ya rungumi Allah, Allah ya rungume shi? Kuna jin wannan mutumin yana da bakin ciki a duniya? Kuna jin wannan mutumin yana da bakin ciki ranar tashin alkiyama? To haka nan ko ni ko ke, idan mun gane Allah, muka gane sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa, idan muka rungumi Allah, wallahi mun gama da matsalolin rayuwar duniya. Allah subhanahu wata'ala zai maka wani tagomashi, ko dai Allah ya yi maka duk wata damuwa da ke damunka, ko kuma Allah zai iya jarabcinka da damuwan saboda ya ɗaukaka darajanka, amma kuma Allah zai cire maka raɗaɗin damuwa, Allah zai cire maka raɗaɗin damuwa. Misali, idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ya jarabce ka da ciwo, ko da kana cikin masoya Allah, amma kuma sai Allah cire maka raɗaɗin ciwon, sai mutane su riƙa ganin kai wani ba shi da lafiya, wani yana jin jiki, kai kuma a lokacin nan zuciyarka ba ta gaya maka kana jin jiki, kai zuciyarka tana gaya maka ma alhamdulillahi a jiki, mun gode ma Allah, ba abin da zamu ma Allah sai godiya. Kai kullun kana ƙara godiya ga Allah ne, zuciyanka ta koma ga Allah. Allah ya cire maka radadin rashin lafiya, amma mutane a wajefa su suna kallon ka mun kana jinjiki. Wani lokaci sai Allah jefa maka talauci, mutane suna maka kallon baka da shi, suna maka kallon rashi, amma Allah ya cire maka radadin rashin. Kai baka gane baka da shi ba, ballanta na ya gane ka. Sai dai ɗan kallo a waje suna kallon kana fama da halin rashi, irin yadda galibin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke. Ga talauci, har talauci. Wani zai kwana bai ci ba, ya wayi gari bai ci ba, amma ka taba jin wani sahabi yana kuka cewa talauci ya dame shi? Ka taba jin wani sahabi yana kuka cewa ba shi da tufafi? Amma mu ka dauko rayuwar mu, kaga cewa har ya zuwa yanzu fa ana siyan nama, ana siyan tsire, ana siyan balangu. Babu wani tukuban tsire da aka rufe saboda talauci, babu wani tukuban mai balangu da aka rufe saboda wa mutane muna cikin talauci, babu wata kasuwa na sai da yayi ko turaman zannuwa da aka rufe saboda mutane suna cikin talauci, babu wata kasuwa na sai da takalma da aka rufe saboda mutane muna fama da talauci, babu wata kasuwa da aka rufe na abinci, shinkafa ko masara ko gero ko dawa, saboda wa mutane muna fama da talauci. Muna nan ana hada-hada, amma kullum muna kiran mu talakawa ne, kullum muna butulce ma Allah cewa mu talakawa ne, ba mu da shi. Muna cikin kunci, muna cikin wahala. Bayan kuma na rantsa da Allah samu mutum mai kaya kala uku a cikin mu nan yana da wahala. Duk wacce take jin kullun nukan maimaita wannan cewa riganta kala uku ne a duniya, ko bara na gaya muku wannan, ta daga hannunta wallahi zamu tara mata kuɗin da zamu sai mata turmin zani guda biyar. Duk wacce take jin tara man zannuwanta, riganta abin da ta mallaka a duniya gabaki daya kala uku ne, ta daga hannunta yanzu nan zamu tara mata kuɗin da sai mun sai mata turmin zannuwa guda biyar, kuma ba masu saukin kuɗi ba, masu tsada. Duk wacce kake ji kunya in kina jin tufafin ki guda uku ne, iya kansu kenan a duniya, ki daga hannunki wallahi zamu sai miki guda biyar. Amma har yanzu muna nan muna jin cewa Allah bai mana daidai ba, mu Allah ya yi mu talakawa, ba ma jin dadi, ba mu cikin walwala. Kaga Allah ya jarabce mu da rashin, in akwai rashin sannan kuma aka jefa mana radadin talaucin, amma bayan Allah na kwaraifa sai Allah ya jarabce su da rashi, sai Allah cire musu radadin, sai ya kasance ba sa kuka. Sayyidina Abu Huraira zai kwana bai ci ba, amma baya complain cewa wai ni wallahi ban da shi, ni wallahi ban da kaza, ban da kaza, ban da kaza. Sayyidina Abu Dharr rigan shi guda biyu ne a duniya, amma baya complain cewa ni ba ni da shi. Dalibansa ma sun taba shawaran su sai maka riga, yace me zan yi da wannan duniyar taku, me zan yi da riguna su wuce guda biyu, eh ina sawa da sallah ko lokacin da zan yi baki ko in zan yi tafiya, daya kuma ina sa ta kullum, to me nake nima kuma a duniya? La hajata li fi dunyakum, ga talauci, amma Allah ya ce musu rigan talauci. Dun ne ya haifar da haka? Wai ina san nuna maka ne cewa wanda ya gane Allah, wanda ya san Allah, sai Allah ya warkar da zuciyarsa, sai Allah ya warkar da gangan jikinsa, sai Allah ya zama hannunsa wanda yake miƙawa, sai Allah ya zama ƙafansa wanda yake tatawa, sai Allah ya zama idanka da kake kallo da shi, sai Allah ya zama kunninka da kake saurara da shi, sai ya kasance in kai furci, kai furci ne da kalmomin Allah, kalmomi na gaskiya. Babu mutum wanda ya ci nasarar duniya kuma ya ci nasarar lahira kamar irin wannan mutumin. Da haka ƴaƴan uwa, wai duka wannan ina shintida ne akan mu gane muhimmancin sunayen Allah da sifofin Allah da kuma ilimi akan sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa. Cikin abin da ke nuna maka muhimmancin sanin sunayen Allah da sifofinsa da irin darajarsu da irin ɗaukakarsu, kai dubi zuwa ga Alƙur'ani mai girma, dubi aya mafi girma a cikin Alƙur'ani. Ita ce wace aya? Ban sani ba ko kun san ayan da manzon Allah ya ce, ita ce aya mafi girma a cikin ayoyin Alƙur'ani mai girma gabaki ɗaya. wata aya ce wannan aya ayatul kursi ita manzon Allah ce ita ce ayan da tafi kowace aya girma a cikin alqur'ani amma tambayar da zan muku ita ce ayan da tafi kowace aya tsawo a cikin alqur'ani ne girma akwai ayoyi da dama sun fi ta tsawo wadansu ayoyin zaka same shi shafi guda ɗaya kamar irin ayan bashi ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayni akwai ayoyin da suke zaka gansu sun kai rabin shafi daya akwai ayoyi da dama a cikin alqur'ani sun fi ayatul kursi tsawo amma me yasa Allah subhanahu wata'ala ya zabo ayatul kursi ita kadai yace ita ce ayan da tafi kowace aya daraja a cikin alqur'ani to sirrin da ke ciki in ma bake sani ba saboda ayatul kursi ta tattaru ne akan sunayen Allah da sifofin Allah da aikace-aikacen Allah jumloli ne guda goma sentence guda goma a cikin ayatul kursi gabaki ɗayan su suna magana akan Allah ne tun daga farko har ƙarshe buri mu kididdige ku gani jumloli guda goma duk gabaki ɗaya suna magana ne akan sunayen Allah da sifofin Allah da aikace-aikacen Allah babu wani abu koma bayan haka babu maganan ayi sallah a ciki babu maganan ayi azumi a ciki babu maganan ayi zumunci a ciki ana magana akan abin da yafi su muhimmanci shine Allah subhanahu wataala buri mu kididdige da ku dan ku gane yake cewa Allahu la ilaha illa huwa jumla daya yana magana akan Allah ne da cancantan Allah subhanahu wataala da bauta sai ya ce alhayyul qayyum Allah shine rayayye kuma shine tsayayye jumla biyu kenan la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun bacci baya kama Allah ballanta na gengedi uku kenan manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi babu wanda ya sai ceto a gaban Allah ala ranar tashin alkiyama sai da izinin Allah jumla ta hudu kenan manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaba gabayi ya san abin da ke baya gabayi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a amma bayi ba su san komai ba dangane da Allah sai abin da Allah ya sanar da su wa sa'a kursiyuhu as-samawati wal arda kursiyin Allah ya yalwaci sammai gabaki ɗaya da ƙasai wa sa'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'udu hifzuhuma kuma kiyaye su da jujjuwa al'amuran su baya gajiyar da Allah wa huwa al-aliyyul azim akwai wata jumla da muka hada kila a farko Allah shine al-aliyyu shine al-azim yanzu mun samu guda tara akwai inda muka hada guda biyu da aka jika jumloli ne waɗanda suke magana akan Allah ba a magana akan kowa sai Allah a wayannan ayoyin gabaki daya ko dai sunan Allah kaman Allahu ko kuma abinda Allah ya cancanta la ilaha illa huwa ko kuma sunan Allah da sifofin Allah al-hayyul al-qayyum qayshe wa huwa al-aliyyul azim duka wannan aya tana magana ne akan Allah subhanahu wataala wannan shine sirri da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shelanta mu al'umma cewa babu aya mai daraja mai girman wannan aya a cikin alqur'ani mai girma gabaki daya haka nan din ki kara gane muhimmancin sunayen Allah da sifofinsa akwai wata aya wanda tana cikin ayoyi mafi karancin aya surori mafi karancin aya a cikin alqur'ani amma ko manzon Allah ya ce tana daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani ban sani ba wannan wata sura ce qul huwallahu ahad gabaki ɗaya wannan suran bata magana akan sallah bata magana akan azumi bata magana akan haji tana magana akan abin da yafi wannan muhimmanci ne tana magana ne akan Allah gabaki ɗaya shi yasa ya ce qul huwallahu ahad Allah ɗaya ne Allahu samad Allah shine as-samadu wanda yake duk wani bai bukata gare shi yake fuskantar da al'amari lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gabaki ɗaya suran nan tana magana ne akan Allah subhanahu wataala wanda hakan yana nuna maka irin tasirin sunayen Allah da sifofin Allah da aikace-aikacen Allah kai ka dauko fatihatul kitab wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ita ce sura mafi girma a cikin alqur'ani an kira ta da suna ummul qur'ani ko ummul kitabi an kira ta da sunaye daban-daban-daban a cikin Al-Qur'ani da kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai har sai da malamai suke cewa Fatihatul Kitab tana da sunaye guda kusan 27 sunaye 27 take da shi na sunaye malamai duk sun yi bayani amma in kana so ka gane menene sirrin da ya sanya aka kira ta da wannan sunan to zaka ga waɗansu ayoyi ne guda hudu a farkon sura wanda yake sune sirrin Fatihatul Kitab gabaki daya sune sirrin Fatihatul Kitab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa innan ayoyi sunaye ne na Allah da sifofi na Allah da kuma aikace-aikacen Allah da kuma cancantan Allah da bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya wannan ya sanya suratul fatiha ta sami laqabi ita ce uwan alqur'ani ita ce wato jagaba a cikin alqur'ani mai girma gabaki daya babu sura mai daraja babu sura mai kima kamar suratul fatiha tul kitabi duka dai wannan wai ina san ne in gamsar da kai in nuna maka cewa sanin sunayen Allah da sifofin Allah babu ilimi mai daraja a duniya kamar sa babu ilimi dake gadar mabawa da daukakan duniya da daukakan ranar tashin alkiyama kamar sa babu ilimi wanda zai gadar maka da soyayyan Allah Allah ya shiga cikin al'amarinka Allah ya jidinci al'amarinka Allah ya kaunace ka ka zama na Allah 100 bisa 100 kamar sanin sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala a gefe guda kuma babu abin da ke jefa dan adam cikin tasku da musiba da bala'i da tashin hankali da kakanikayi da walakancin duniya da kaskancin duniya da walakancin lahira da kaskancin lahira kamar jahiltar sunayen Allah da sifofinsa subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zo mishi da wata kuyanga baiwaci na ɗaya daga cikin sahabbai Muawiya bin Hakam As-Sulaimi yana da baiwa yana ba ta tumakai ta je ce masa kiyo a bayan gari sai rannan da ta fita bayan gari sai ta sakaci sai akura ta zo sai ta kama akuya guda ɗaya sai ta cinye lokacin da ta dawo mishi da tumakan ta ce mishi amma kirke ce ta kama akuya ɗaya ta cinye sai ya fusata daga hannu da zai sai yanka mata mari ta ja mishi asara akuya ta ja mishi asara to amma kuma da yake sahabi ne na Allah ne sai kuma abin ya dame shi bai wasace fa sai abin ya dame shi yau gashi ya mari ɗaya daga cikin bayin Allah sai ya kasa sukuni sai ya dauki wannan baiwar sai ya tafi da ita gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya manzon Allah nayi wani abu ne kuma sai abin ya dame ni wannan baiwar tawa kaji na bata tumakaina tayi sakaci har kura ta cinye daya amma ni kuma na galla mata magi to abin nan ya dame ni ya za a yi sai manzon Allah ce matsomin da ita sai aka zo da wannan baiwar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma baiwar ya ce wannan baiwa aina Allah a ina Allah yake kun ji tambayar da ya mata aina Allah a ina Allah yake wannan baiwa ashe ta san Allah ashe a ida ne ake ganin ta baiwa amma darajar ta daukakan ta ya wuce na bayi tana bude baki sai ta ce fisa mai Allah yana sama annabi ya ce mata man ana ni wane ne ta ce anta rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ta ce kai manzon Allah ne nan take cikin yan kalmomin nan ta kaita tuba nan take sai annabi ya ce ma Muawiya bin al-Hakam a atiqaha fa innaha mu'mina ka yantar da wannan baiwa mummuna ce ta karshe nan take manzon Allah ya bata lambar imani nan take manzon Allah ya bata lambar imani amma me yasa aka bata lambar imani saboda ta san Allah kun gane amma ka duba ayan al-Qur'ani akwai waɗansu da suka zo suka yi tutiyan cewa wai su mummune ne qalat al-arabu amanna waɗansu ƙauyawa suka zo suka ce amanna mu mummune ne Allah ya yarda Allah ya ce walakin qulu aslamna ba ku imani ba tukuna ku dai kuna ne a matsayin musulmi amma yau ga wannan jariya wannan kuyangar ta bada amsa akan Allah nan take manzon Allah ce ita mummuna ce ashe in kana son ka gane bambancin mutane da darajojin su to ka gane bambancin su wurin sanin Allah subhanahu wataala yana iya zama da ke da kishiyanki duk matan mutum ɗaya ne islamiya ɗaya kuke zuwa amma darajan ku ba ɗaya bane a wurin Allah wacce ta fi ki sanin Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa to ta fi ki daraja a wurin Allah ko da ke ma mummuna ce to ita mummuna ce first class ke kila sai dai ki rufa mata baya ko da ku malamai ne a makarantun islamiyya ko da ku limamai ne a masallatai to limamin da ya san Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa wallahi ba daidai yake da limamin da bai gane wannan ba malamin da ya san Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa ba daidai yake da malamin da bai san wannan ba kenan ana iya samun mutane aikin su iri daya ai duk malaman islamiya ne to amma wanda ya fi daraja a wurin Allah shine wanda ya fi sanin Allah ai duk limamai ne na juma'a ai duk limamai ne na khamsu salawat wanda yake daraja a wurin Allah shine wanda yake sanin Allah subhanahu wataala ta hanyar sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa da haka ya ƴan uwa na musulmi wai duk ina kawo wannan nefa ina son sai kun gamsu sai ya zauna a cikin zuciyarku sai kun zama ba ku da wani ƙaiƙayi ko misqalat zarratin ba ku da shakka akan cewa babu ilimi ne daraja a duniya kamar ilimin sanin sunayen Allah da sifofinsa babu abin da zai gadar maka da daukaka da daraja kamar sanin Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa babu abin da zai hutar da zuciyanka ya yaye maka nau'o'in damuwa na yau da kullum ya yaye maka tashin hankali na duniya ya yaye maka tashin hankali na kwanciyar kabari ya yaye maka tashin hankali na filin tashin alkiyama ya amintar da kai daga azabin wutan jahannama kamar sanin Allah subhanahu wataala ta hanyar sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa idan kin fahimci wannan da kyau to sai ki tambaya wai menene ake nufi da ma sanin Allah me ake nufi da sanin Allah subhanahu wataala ko kuma ne ake nufi imani da sunayen Allah da sifofinsa idan kika ji an ce miki imani da sunayen Allah da sifofinsa wanda na san duk mun karanta a islamiyya cewa wannan shine tauhidi ya kasu kashi uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i was sifat ai duk mun karanta wannan a islamiyya ko to abin da nake so ki gane shine tauhidul rububiyya sashi ne daga cikin tauhidul asma'i was sifat dan haka da tauhidin rububiyya da tauhidul asma'i was sifat duk abu ɗaya ne ila an fahimci da kyau duk abu ɗaya ne me ake nufi shine kai imani da duk wata suna ko wata sifa wacce ta zo a cikin alqur'ani ne girma ko ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya kira kanshi da ita ko manzon Allah ya kira Allah da ita kai imani cewa wannan suna ne na Allah ko sifa ce ta Allah subhanahu wataala kuma ka tabbatar da wannan sunan da duk wata ma'ana da ke karkashin wannan sunan min gairi takyifin wala tamthilin wala tashbihin ولا تعطيل ko ba ka ake karanta mana a cikin islamiya ba kai imani da duk wata suna ko wata sifa wacce ta zo a cikin alqur'ani mai girma ko ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya kira kanshi da ita ko manzon Allah ya kira Allah da ita kana mai imanin nan ba kuma zaka kayyafa ba zaka ce ga yadda sifan Allah take in aka ce Allah yana da ido ba zaka ce to idan Allah irin idan kaza ba zaka yi wannan ba tafiyi kenan wala tamthil ba zaka kamanta ba wala tashbih ba zaka kamanta wata sifa ko suna daga cikin sunayen Allah da wani daga cikin halittunsa ba wala ta'til ba kuma zaka kore ba da haka duk abin da ya tabbata cewa sunan Allah ne to ki yadda cewa sunan Allah ne duk abin da yazo a cikin nafsi cewa sifan Allah ne ki yadda cewa sifan Allah ne kuma kina yin wannan ba zaki ce ai kamar idan wani ko kamar hannun wani ko kamar ilimin wani ba a yin masifofin Allah da sunayen Allah irin wannan subhanahu wa ta'ala ba kuma zaka kamanta sifa ko sunan Allah da wani daga cikin talikai ba ko da ko kaji wani lokaci wata suna ta Allah tayi kama da wata suna daga cikin sunayen mutane to sai ka yadda cewa al-ittihad fi tasmiya la yadullu ala ittihad fi al-musamma din an yi daidai a suna baya nuni akan cewa aikin sunan yayi daidai kana iya jin cewa Allah subhanahu wa ta'ala al-malik ne kana kuma iya karanta al-qur'ani sai kaga a cikin surat yusuf Allah ya kawo maka sunan wani sarki sunan shi al-malik to sai ka gane cewa mulkin Allah ba irin mulkin wancan sarkin bane mulkin Allah mafi cikin mulki ne mafi kololuwan mulki ne mafi darajar mulki ne amma shi wannan sarkin mulkin shi yana da buƙatuwan fadawa mulkin shi yana da buƙatuwan fada mulkin shi yana da buƙatuwan ƴan sanda yana da buƙatuwan albashi yana da buƙatuwan abinci yana da buƙatuwan mata da za ta karkade da mishi kewa gabaki da wajen sun koru ga Allah subhanahu wataala dan haka din an ce wane sarki ne an ce Allah ma sarki ne sarautan Allah ba irin sarautan wancan bane idan an ce Allah al-Aziz ne mabuwayi sai a cikin soti Yusuf aka ce wa qalat imra'atu al-Aziz aka kira sarki da suna al-Aziz to buwayar Allah ba irin buwayan wannan sarkin bane sarkin nan idan talakawan shi suka hade mishi kai dole abin da suke so suna ma iya kashe shi wani lokaci amma buwayar Allah ba irin wannan buwayar bane buwayar Allah subhanahu wataala Allah ya buwaya ya isa ya cika baya neman komi baya neman komi wurin kowa a da ko a yanzu ko a nan gaba ko a sama ko a ƙasa baya neman taimakon kowa la mala'iku wala annabawa wala mummunai wala kowa Allah baya neman taimakon shi karka ce a to ai Allah subhanahu wataala ya halicci mala'iku kuma ya ba su aikace aikace daban-daban eh Allah ya yi haka ne domin ya nuna izza domin ya nuna karfin mulki domin ya nuna shi wa huwa ala kulli shay'in qadir ya halicci mala'iku amma haka yake bautar da waɗannan mala'ikun yadda ya ga dama subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya halicci mala'iku ba din yana da neman taimakon mala'iku ba ya halicci al'arshi ya daidaita a birbishin al'arshi ba din yana da buƙatun al'arshi ba Allah shi ya taimaki al'arshi ba al'arshi take taimakon Allah ba Allah shi ya taimaki mala'iku ba mala'iku suke neman taimakon Allah ba shi yasa yazo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Allah yayi nufin zai zartar da wani al'amari to zai yi magana idan yayi magana gabaki ɗaya mala'iku za su fadi su suma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gabaki ɗaya mala'ikun Allah za su fadi su suma ya ƴan uwa wanda ko mala'ikun Allah akwai mai tiffike daya akwai mai tiffike biyu uli ajnihatin masana wa thulatha wa ruba akwai mai tiffike biyu akwai mai tiffike uku akwai mai tiffike 600 tiffiken mala'ika guda ɗaya zai rufe duniyar nan gabaki ɗayanta tiffike daya zai rufe duniyar nan gabaki daya to akwai mala'ikan da yake da tiffike guda 600 a gurguje kenan kana iya cewa girman mala'ikan nan ya ninka duniyar nan so 600 amma wannan mala'ikan fa yana cikin bayin Allah ne. Akwai mala'ikan da manzon Allah ya ce an umurce ni da in ba da labari a kansa akankanin wannan dan naman inda kuke sa dan kunni na mala'ikan zuwa kafadan sa daga nan zuwa nan manzon Allah ya ce tafi shekara 500 ne ke kin isa ki hararo girman wannan mala'ikan ya fi karfin tunanin ki a ce daga gefen kunni zuwa nan kafada tafiyar shekara 500 ya za a yi kwakwalwanki ta hararo miki girman ai ba ki taba ganin abu mai girma wanda ya kusa da wannan baballanta na wanda ya kai wannan to waɗannan mala'ikun gabaki ɗayan su idan Allah ya yi magana za su zube gabaki ɗaya suna tsoron Allah sumanmu kuma duk yawan mala'ikun nan haka suke mala'ikun Allah wa ya san adadin su sai shi subhanahu wa ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a sama babu wurin da zaka sanya yatsu guda hudu face akwai mala'ika yana bautan Allah a wurin ya ce ne aqati sama fa huqa laha anta itta sama ta yi tsuba sama ta koka sama ta damu me yasa saboda mala'iku sun yi cincirundu a cikin ta wato kamar a ce misali nake baku kamar a ce wato an yi matsatsi a cikin sama da sama ta daya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai makile suke da mala'ikun Allah subhanahu wataala yace babu inda zaka sanya yatsu guda hudu face akwai mala'ika yana sujjada ga Allah a lokacin nan akwai gidan da ake kira baitul izza a sama ta daya manzon Allah ya ce kullun ranin duniya mala'iku 70,000 afwan a sama ta bakwai kullun ranin duniya mala'iku 70,000 suke shiga suna bautan Allah idan suka shiga suka fita ba sa ƙara dawa kuma daga nan har tashin alkiyama tun lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasai Allah madaukakin sarki ya ba su wannan assignment din shekara nawa kika sani na duniya ko masu lissafin kimiyya kawai suna lissafa duniyan nan ta kai sama da shekara miliyan 10 wannan lissafi ne a gurguje na masu kimiyya cewa duniya shekarunta ta kai sama da miliyan 10 to a ce shekara miliyan 10 kullun ranin duniya mala'iku za su shiga gidan nan su fita in suka shiga ba sa ƙara dawowa a cikin kwana 7 an samu mala'iku 700,000 kenan a cikin kwana 30 an samu mala'iku miliyan 200,100 kenan a cikin watanni 10 an samu sama da mala'iku miliyan 20 zuwa miliyan 30 kenan da haka a duk shekara sama da miliyan 30 na mala'iku suke shiga su ibada in ka dauki shekara 100 ka ce miliyan 30 so shekara 100 ka ce to ka dauki na shekara 1000 miliyan kaza so shekara 1000 ka dauki na shekara miliyan ka dauki na shekara miliyan 10 wannan adadin ya dan ramma tunanin dan adam wallahi amma duka waɗannan mala'ikun mene suke ga Allah bayi kaskantattu ga Allah subhanahu wataala idan Allah ya yi magana babu wanda ya isa ya daga kai gabaki ɗaya za su faɗi su kuma manzon Allah ce wanda zai fara daga kai da izinin Allah shine mala'ika Jibril sai Allah ya ce mishi ga abin da nazartar ga abin da nake so a yi ga abin da nake so a aiwatar daga nan shine sai mala'ika Jibril ya rika shelanta ma sauran mala'iku duk in ya shuɗe ma mala'iku sai su tambaya ma za qala rabbukum mene mahaliccin mu Allah ya zartar قال الحق وهو العلي الكبير sai a ce ai Allah ya zartar da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza dan haka yake yar uwata musulma girman Allah ya wuce wasa girman Allah ya wuce wasa ashe mu din idan an samu wani ya kangare mu Allah a cikin mu yayi banza ga masu bautan Allah can dubi mala'ikun Allah kai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ga dabbobi nan ga tsirrai nan ke in ma ce zuciyanki bata rusuna ma Allah ba to gashin kanki kowani fili dai yana rusuna ma Allah gashin kanki kowani fili dai wallahi yana rusuna ma Allah inuwanki tana rusuna ma Allah gangan jikinki ma walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi aw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudu wal asan da inuwanka da gangan jikinka ma ya rusuna ma Allah in ke zuciyarki ta kasa karban ki rusuna ma Allah to zuwa anjima zaki ji yunwa dole ki nemi ajin cikin rusuna ma Allah karfi da yaji dole anjima ki buƙaci shiga bayi kin rusuna ma Allah dole anjima mu ga kina gangadi kina jin bacci kin rusuna ma Allah kenan ashe din ka kan gare ma Allah kai bawa kai banza ba zai cutar da Allah da komai ba jama'a mutum yin fahimci wannan da kyau ka gane Allah subhanahu wataala ka gane girman shi da buwayarsa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin Allah wani mutum ba yahudi yazo yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta a cikin at-taura cewa ranan tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai sanya sammai guda bakwai a yatsa daya a yatsa ba a hannu ba kar ki nuna yatsan ba za ki ce a yatsa daya a ka kamanta yatsan ka da yatsan Allah ba a yin hakan tunda ai yatsan Allah ba irin yatsan ki bane babu wanda ya san da yatsan Allah yake sai shi Allah subhanahu wataala Allah zai sanya sammai guda bakwai a yatsa daya amma kafin mu wuce nan tukuna bari in tsaya don ku gane waye Allah ku gane yadda samman suke tukuna kun ga wannan duniyar tamu gabaki daya mafi yau mu nan ba mu san duniyar nan ba ai ba mu san duniyar nan ba ba mu san girman ta ba to amma iya abin da kika sani da Zaria da Kaduna da arewacin Najeriya da Najeriya da Ingila da America da Saudi Arabia da Yugoslavia da China da Malaysia da Indonesia duka duniyar nan ki tattara ta iya abin da kika sani kenan ko duka duniyar ki tattara ta ki hada da sauran duniyoyin ma da baki sani ba kin ga kaman wannan duniyar tamu masana kimiyya suka ce duniyar rana ta ninka duniyar nan namu so miliyan ɗaya da wani abu rana wannan girman rana da kuke ganin ta ta ninka duniyar nan namu so miliyan ɗaya da wani abu jama'a musulmi ku lura da wannan al'amari fa ki ɗauka kawai iya abin da kika sani ne nake cewa banda wanda baki sani ba ki ɗauka fadin duniya a ce da kasashen Afrika da kasashen Larabawa da kasashen Turawa da kasashen Asiya to ki tattara su a ce iya duniyan kenan misali a iya abin da kika sani ballantana inda yake da ruwa kuma a duniyan yafi inda mutane suke rayuwa idan kin auna duniya uku gabaki daya kashi biyu duk ruwa ne kashi daya ne kawai mutum ke rayuwa a ciki fa a yau adadin mutanen duniya muna da mutane biliyan 8 da miliyan 700 da wani abu biliyan mutane ba mu ce miki da dabbobi ba ba mu ce da namun daji ba muna da mutane biliyan 8 ba miliyan ba biliyan 8 da miliyan 700 da wani abu to duka waɗannan mutanen duka wannan duniyar da suke ciki in kika tura ta kika hada ta da girman duniyar rana ta ninka wannan duniyar ta muso miliyan 1 da wani abu ya za a yi kwakwalwar ki hararo wannan girman to da duniyar nan da muke ciki wanda a turanci suke kiranta a da duniyar ranan da irin su Jupiter wanda suka fi kowace duniya girma da irin su Uranus da sauran duniyoyi da kika sani waɗannan duniyoyin guda 9 amma yanzu an ce sun koma guda 11 domin wayansu duniya wata duniya ta rabu to ki tattara mu waɗannan duniyoyin gabaki daya to suna cikin galaxy guda 1 ne jama'a musulmi kuna fahimta ta da kyau akwai abin da suke kira galaxy misali kawai da zan baki da zaki iya ganewa kamin ki ce anguwa kamin ki ce anguwa kin ga in kika shigo anguwa akwai gidan Alhaji Wani akwai gidan Alhaji Wani akwai gidan Alhaji Wani gidajen da ke cikin anguwa ai suna da yawa to ki dauka waɗannan duniyoyin duk da muke magana akan su da duniyar rana da duniyar wata da duniyar waye da duniyar waye duk gidaje ne suna cikin anguwa ɗaya ne ita ake kira galaxy to galaxy da Allah ke da su biliyoyin galaxy ne Allah kadai ya san iyakan su da haka mu har yanzu dan adam bai ma fita daga galaxy guda ɗaya ba ko kin ji ana cewa an je duniyar wata a galaxy ɗaya ake duniyar rana dama babu wanda ya taba cancin ya ce zai ziyarci duniyar rana to duk ana cikin galaxy ɗaya ne to Allah na da galaxy 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 anguwoyi na duniyoyi Allah kadai ya san iyakan su sama da biliyoyi ne to duka waɗannan ka tattara su guri daya ka jefa su a sama ta daya duka waɗannan duniyoyin da nake maka magana da galaxy galaxy ka tattara su ka jefa su a cikin sama ta daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaman ka dauki kwandala ne ka jefa a daji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwandala ko kwandala ka jefa a tebur din nan waye san da shi ballantana ka jefa a fadin masallacin nan ballantana a ce ka samu kwandala ka jefa a garin nan to ballantana ka jefa a duniyar nan to ballantana a ce wai kaman ka dauki kwandala ne ka jefa a cikin sammai da kasai gabaki daya waye san da su da haka duka waɗannan duniyoyin in ka jefa su a cikin sama ta ɗaya ta ninka su ta shanye su ta dama su ita kuma sama ta ɗaya in kika jefa ta a sama ta biyu ita ma haka za ta zama ita ma ta biyu in kika sa ta a ta uku haka za ta zama ta huɗu a ta biyar haka za ta zama ta biyar a ta shida haka za ta zama ta shida a ta bakwai haka za ta zama kai ashe wato Allah mai girma ne mu bayi mun jahilci Allah ba mu gane Allah ba ba mu san waye Allah ba ashe shi yasa muke fangan shi yasa muke bankaura rashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala to bayan waɗannan duniyoyi guda bakwai akwai fa kursiyin Allah wanda ka ji aya ya ce wasai a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ta fi ƙarfin sammai da ƙasai gabaki ɗaya to bayan waɗannan bayan wannan kursiyin akwai kuma al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala wanda al'arshin Allah babu wanda ya sai sufanta maka ita to a girbishin al'arshi ne Allah madaukakin sarki ya daidaita waye sai haralo girman Allah to shine wannan ba yahudi yake gaya ma annabi cewa mun karanta a cikin at-taura cewa sammai gabaki ɗaya Allah zai sanya su a yatsa ɗaya ne kasai gabaki ɗaya Allah zai sanya su a yatsa ɗaya ne tekuna da ruwa gabaki ɗaya Allah zai sanya su a yatsa ɗaya ne itatuwa gabaki ɗaya Allah zai sanya su a yatsa ɗaya ne lokacin da wannan bayahudi ya ga manzon Allah wannan annabi kwashe da dariya salawatullahi wa salamu alayhi irin dariya dai na annabi ba kyakacewa ba annabi fuskan shi ta cika da annuri yau gashi an ga an faɗa sifan Allah subhanahu wa ta'ala an girmama Allah subhanahu wa ta'ala to ƴan uwa haka fa Allah yake subhanahu wa ta'ala dan haka waye kama ga Allah babu to duk in kin gane wannan da kyau kin fahimci wannan da kyau to sai ki gane Allah fa ba abin wasa bane ayin da na kawo a farko huwa ahlu taqwa Allah abin aika ka tsantsan da shi wa yuhadhirukum Allah nafsuhu Allah yana tsoratar da ku kansa to ki gane wannan ki imani da wannan to kin yi imani kenan da sunayen Allah da sifofinsa na ce muku rububiyya sashi ne daga cikin al-asma'i wa sifat saboda rububiyya yana magana ne akan aikace-aikacen Allah to aikace-aikacen Allah yana da alaka da sunayen Allah da sifofin Allah ne subhanahu wa ta'ala to amma ina son ku fahimci wani abu guda daya cewa sunayen Allah da sifofin Allah abinda malamai suke kira tauqifiyya ba bayi ne suke nada ma Allah suna ba sunayen Allah da sifofin Allah ba irin sarautan da ake yi bane a ce yau sarki zai nada ka kai ne kofato kofatan zazzau a ce wancan shine kunyan zazzau a ce wannan don haka yake ba shi sunayen Allah da sifofin sa Allah kadai yake ambata maka kansa suna ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk wanda ya nada ma Allah suna to ya ketare haji ya saba ma Allah ya hari zatin Allah subhanahu wataala da yaki babu laifi kamar yadda ne bayani a baya babu laifi mafi girma kaman ka hari zatin Allah subhanahu wataala da laifi da yaki kuma yana da kyau mu fahimci cewa sunayen Allah ba su da iyaka sunayen Allah ba su da iyaka babu wanda ya san adadin su sai Allah subhanahu wataala ina zaki fahimci wannan a hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam Hakim da al-Imam Ahmad duk sun ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana fadin wata addu'a wanda in kin yi riko da ita Allah zai gusar miki da bakin ciki da damuwa da duk abin da ya dame ki yake miki kaikayi a cikin zuciya duk abin da kika tsasa a gaba in kin karanta wannan addu'an da yake ni na rantsa miki da Allah maganar ta kare an wuce wurin kawai sai dake jira ijaba manzon Allah yana fadin Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi hukmuk adulun fi qada'uk to sai annabi ya fadi wata jumloyinsu jumloli ku lura da ku sai ya ce as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka da duk wata suna da ta tabbata cewa sunanka ce ya Allah ina roƙonka da wannan sunan sammaita bihi nafsaka wanda kai ka sanya maka kanka wannan sunan au anzaltahu fi kitabika ko ka saukar a cikin littafi akwai sunayen Allah da yawa a cikin alqur'ani akwai sunayen Allah da yawa a cikin at-taura ko injila ko zabura ko suhuf ibrahim akwai littattafan annabawan Allah da yawa an ambaci Allah da waɗansu sunaye shine au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqi ko kuma ya Allah sunan da ka sanar da daidaikun bayi annabawa da manzanni kenan wanda su suna magana da Allah suna gana da Allah Allah yana sanar da su waɗansu sunaye wanda yake in ba su din ba babu wanda yake san waɗannan sunaye sai ya ce awista asarta bi fi ilmil ghaib inda ya Allah akwai ma waɗansu sunayen da yake kai kadai ka san su a cikin ilimin gaibinka wannan yana alamta maka sunayen Allah ba su da iyaka sai dai abinda ake so da ke kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim suka ruwaito ki samu guda 99 ki ihsa'in su ya ce Allah yana da sunaye guda 99 wanda ya ihsa'in su ya shiga aljanna me ma'anar ihsa'i shine ki san lafuzzan su sannan ki san ma'anonin su sannan ki aiki da ayoyin ina misali ki san ar-rahman na daga cikin sunayen Allah kin san lafazin me ma'anar ar-rahman wani sako ke karkashin ar-rahman Allah ya sifanta da sifa ta rahama ga jin kai da tausayin bayi to sai ki aiki da wannan sunan yaushe zaki aiki da wannan sunan shine yayin da kike ma Allah laifi kina neman rahama da gafara sai ki daga nuke cewa Allah kai ne ar-rahman kai ne ar-rahim Allah ka gafarta mu karki yadda shedan ya gaya miki cewa kin saba ma Allah Allah ba zai taba gafarta miki ba fa kun gane maganar da kyau shine ma'anan al-ihsa ki samu guda 99 ki bi su keke da keke ki fahimce su da kyau kuma ki rika aiki da su a cikin rayuwanki in kika yi wannan kin shiga aljanna jama'a an gane wannan da kyau domin Allah subhanahu wataala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha to yana daga cikin ihsa'i a ce kuma kana addu'a kin san sunayen Allah kin san ma'anonin su kina aiki da su to cikin aiki da su din shine kuma ki rika roƙon Allah subhanahu wataala da su jama'a ko mun fahimci wannan da kyau bautan nan da zaki yi ma Allah ta kofofi guda biyu akwai du'aul mas'ala akwai du'aul ibada duka ki rika yin ma Allah da sunayen Allah yayin da kike neman ilimi ki dauki sunan Allah al-alim allimni yayin da kike neman kudi da arziki ki dauki sunan Allah na ar-razzaq urzuqni al-ghani aghnini yayin da kike neman yalwa da budi ki dauki sunan Allah na al-wasi kinana ta ya Allah kai ne al-wasi wasi'ni yayin da kike neman fatahi da haske ki dauki sunan Allah na al-fattah ki roki Allah da shi subhanahu wa ta'ala yayin da kike neman kariya daga sharrin masharranta da makiya da kishiya da bokaye da yan bori da yan hasada da yan tsurku ki dauki sunan Allah al-hafiz kinana ta mu Allah Allah ya baki kariya to idan kina yin wannan kina yin du'aul mas'ala kenan wannan yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa shine za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur yana ga ya ma Allah shi al-ghafur ne at-tawwab to ya Allah rabbi ghafirli wa tub alayya ire-iren waɗannan abubuwan suna nan a cikin hadisai da yawa to haka nan kuma ki bauta ma Allah da waɗannan sunaye ta hanyar ibada yayin da zaki je kina sallah kina tunawa da sunan Allah na Ar-Rahmanur Rahim kina kwadayin rahmar Allah da gafara ne yayin da kike azumi baki kariya ba duk da zafin rana kina tuna sunan Allah ne na al-muntaqim ba zaki saba ma Allah ba saboda kada Allah ya dauki fansa akan ki haka nan duka sunayen Allah ki ake so ki rika bauta da su ta janibin ko dai ki roki Allah da su ko kuma ki bauta ma Allah dan ki ci moriyan su ko kuma din ki kubuta daga abin da sunayen Allah subhanahu wataala suka tabbatar na uqubar Allah subhanahu wataala da abin da ya kama da haka sannan kuma sai kin nisanci ilhadi a cikin sunayen Allah menene ma'anar ilhadi shine karkacewa malamai suka ce ilhadi a cikin sunayen Allah abubuwa ne guda biyar abu na farko dai shine wanda ke musun sunayen Allah bai yadda sunayen Allah da sifofin Allah ba kamun kungiyar jahaniya ba mu san ta ba alhamdulillah an yi kungiyar jahaniya a baya in ma akwai su a duniya yanzu ɗan tsararru ne ba mu san su ba su ba su yadda da Allah bane su ko a gurin su eh za su yadda akwai Allah amma Allah bai da suna bai da sifa Allah ba shi a sama ba shi a ƙasa ba shi a wajen duniya ba shi a cikin duniya to kaga wannan ayar shi ne to wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah kai musun sunayen Allah ka kore su ka ce babu su wannan ilhadi ne babban laifi ne haka nan ilhadi ne a cikin sunayen Allah a kofa ta biyu kenan shine ka kamanta Allah da bayinsa idan aka ce maka Allah yana da hannu ka ce ah to hannun kaman hannun wani kenan Allah yana da ido kaman idan ruwa kenan Allah yana da kwabri ka ce sai ka fara kallon kwabrin kawai yanzu Allah yana da irin wannan ka sifanta Allah ka kamanta Allah da wani daga cikin bayinsa wannan mummunan kuskure ne ilhadi ne taɗewa ne halaka ne kuma hasara ne na duniya da na lahira haka nan cikin kofofin ilhadi ga sunayen Allah subhanahu wataala shine sifanta Allah subhanahu wataala da naƙafa ko aibi irin yadda yahudu suka yi wai yahudu sai suka ce yadullahi maghlula sun yadda Allah na da hannu wai amma hannun Allah yau muƙaƙƙe ne Allah maruci Allah tsine mai yahudu to wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah ilhadi ne a cikin sunayen Allah kuma abin ban takeici akwai ɗaiɗai kun mu fa suna fada cikin irin wannan ba su gane ba saboda rashin sanin Allah ina misali yanzu idan da na zo in ce malama Zainab ai zaki je aikin haji bana ko kun ce malama salamatu ai zaki je aikin haji bana insha Allah masha Allah haka nake so in ji to idan ba irin ki bane sai ta fara tana wai ina zan ga kudin wannan jidin ta mu Allah na kasa ne haba yar uwa kin wuce nan kina mummuna musulma zaki je aikin haji bana sai ki ce insha Allah ki fara maida mu Allah da al'amarin sa tukuna amma yanzu ana ga ya miki wai sai kika fara tunanin kudi kun gane ina zan ga kudin ah wane zai bani kujeran sai kika fara tunanin bayi sai kika mance da ubangijin bayi idan kina cikin halin rashin lafiya aka ce wanda zaki iya warkewa daga yanzu zuwa minti 10 minti 10 ai wani likita ne zai ban magani ga ubangijin likitoci ga baki daya annabi ayyub ba lokaci dai Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya ba kun gane abin da nake nufi to duk abin da ya same mu bayi wai kafin mutun ya hararo Allah da buwayansa da isansa musamman yalwan azzikin Allah da falalansa Allah ba matalauci bane Allah ba marowaci bane wai sai bayi sai su fara tunanin bayi ɗan uwansu in aka ce wance ta samu kaza sai a ce ai kin san ita tana da wani waye wani ke kina da Allah subhanahu wataala waye wani wannan ne gajiyayye mai rauni wanda shi ma in Allah shafe shi da cuta bai sai warkar da kansa ba in Allah zarafce shi da mutuwa bai sai hana maka kanshi mutuwa ba kai tsaya ki bata maka kanki lokaci akan wannan ya ir uwa ki gane Allah ki runguma Allah kawai ki kyara hauma hauma ki kyara shiriri can yau da kullun Allah shine naki to kamar yadda yahudu suka jikinta na kasa ga Allah wannan ilhaji ne a wani gurin suka ce wa inna Allah faqirun wa nahnu aghnia Allah matalauci ne mu ne masu arziki to she ma ce ne sanci jikinta mu Allah kaskanci ko aibi ko tawaya cikin abin da ake fassara ilhaji da shi akwai sanya ma Allah sunan da bai kira kanshi da shi ba irin yadda kirista suke kiran Allah da uba kirista ba sa kiran Allah da uba to wannan ilhaji ne ketar haddi ne a cikin sunan Allah da sifofinsa sannan ilhaji ne abu na biyar kenan tsatso sunan waɗansu halittu daga sunan Allah kamar yadda mushrikai suka yi suka tsatso allata wai daga Allahu almanata daga almannanu al'uzza daga al'azizu duk wannan yana daga cikin ilhadi da ketar haddi a cikin al'amarin sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa to jama'a musulmi mun zo karshe kuma anan mun zo karshen laccan nan amma nan shine roman gabaki ɗaya wannan laccan da muka yi shine roman shine dadin kuma shine mafi tasiri ya ƴan uwa ku sani sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa kana iya kasa su gida uku duk wata suna duk wata sifa tana shiga ɗayan kofofi ukun nan ne ina son kowa kafin ya tashi nan sai ya haddace su sifofin Allah ko kasa kunni ku ji da kyau akwai sifatul kamal sifatul jalal sifatul jamal burin sake maimaita muku burin sake maimaita muku don ku haddace burin fara daga jalal akwai sifatul jalal sifatul jalal sifatul jalal akwai sifatul jamal sifatul jamal sifatul jamal akwai sifatul kamal guda nawa kenan wanda ya gane wannan ya gane Allah ya ci ribar duk wannan bayanan da muka yi jama'a ma'anan wannan shine sifofin Allah da sunayensa sun tattaru ne akan ku bari ai na riga na abin nan kai ji daga baya kar wannan gaban ta wuce ki sifofin Allah subhanahu wataala sun kasu gida uku amma duk cikan suna koma zuwa ga Allah ne kuma kowace da abin da take gadar maka kai bawa amma sai in ka san su akwai sifatul jalal sifofi na girma sifofi na girma idan ka dauki sunayen Allah irin su al-azim irin su al-kabir irin su al-majid irin su al-muta'al irin su al-qawiy irin su al-qahhar irin su al-mutakabbir da ire-iren waɗannan sunayen idan ka fahimce su da kyau girman Allah za ta cika zuciyarka. Girman Allah za ta cika zuciyarka. Kwarjinin Allah zai cika zuciyarka. Kunyan Allah za ta cika zuciyarka. Kuma a ƙarƙashin waɗannan sunayen, idan ka fahimci irin sunayen Allah na Al-Jabbaru, Al-Muntaqimu, Al-Raqibu, Al-Hafizu da ire-iren waɗannan sunayen, idan girman Allah ne ya shiga cikin zuciyarka, sai kuma a sami ƙasƙanci da zubar da kanka ga Allah subhanahu wa ta'ala, da maida al'amarinka ga Allah, da taka tsantsan da Allah subhanahu wa ta'ala. Idan kin fahimci irin waɗannan sunaye da na kawo, wanda gabaki ɗaya suna nuni ne ni akan jalalullah subhanahu wa ta'ala, girman Allah da isansa da buwayansa, to in kika fahimci waɗannan sunaye da kyau, za su gadar miki da jin kwarjinin Allah da jin girman Allah, za kuma ki ji kina da sifa ta ƙasƙantar da kai ga Allah. Sai dai Allah bai ce ayi ba, za ki ga jikinki na rawa sai kin yi. Sai dai bai ce a bari ba, za ki ga jikinki na rawa ki bari. Me yasa? Saboda girman Allah ya riga cika zuciyarki, kunyan Allah ya riga cika zuciyarki, kwarjinin Allah da buwayansa ya riga cika zuciyarki. To a wannan lokaci kuma babu wani mai kwarjini a duniya cikin talibai gabaki ɗaya da zai tsorata ki. Babu girman wani a bayin Allah da zai tsorata ki. Da haka kina iya mu'amala da koda da aljanni ne, irin yadda wannan da ya cika zuciyarsa habban annabi, kaga Abu Huraira ma yana iya kama aljanni. Ke ko sai dai a ce aljanni ya kama ki? Ko ba haka ba ne? Amma su sabai fa, sai dai ka ji an ce maka aljanni ya kama aljanni, shedan. Sai dai ka ji annabi yana cewa kai sayyidina Umar, in ka bi wata hanya shedan bai iya bi. Me yasa? Saboda ya san sifofin Allah na Al-Jalal, girman Allah da buwayar Allah da izzan Allah da kwarjinin Allah ya riga cikin zuciyar shi, da haka ya fi ƙarfin bayin Allah kuma. Jama'a an fahimci sifatul Jalal, to sannan kuma akwai sifatul Kamal ko sifatul Kamal, sifofi waɗanda suke nuni akan cikan Allah. Duk wata sifa mai kyau da kika sani, to Allah shi ke da mafi cikanta. Duk wata sifa ta madalla, sifa mai kyau, sifa abin yabo, to Allah yana da mafi cikanta. Idan kika fahimci sunayen Allah irin su Al-Alimu, su Al-Khabiru, su Al-Qadiru, su Al-Quddusu, su Al-Hakimu, su Al-Hayyu, su Al-Qayyumu, da ire-iren rukunin waɗannan sunayen, idan kika gane, za ki gane Allah ya cika. Cikan ma mafi ƙololuwan cika, za ki gane ashe duk bayi na ƙasassu ne, duk bayi akwai aibi tare da su, amma cika ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka yayin da kike neman samun kariya ko kuma samun isa ko samun ganewa ko samun kariya, to za ki rabe daga gurin cikakke ne, saboda kin tabbatar da shi kadai ne ya cika. Duk sauran bayi suna da naƙasu, da shugaban ƙasa, da gwamna, da sarki, da sojoji, da wane ne, da wane ne, da wane ne, gabaki ɗayansu gajiyayyu ne, ba su cika ba wallahi. Akwai wani bawan Allah lokacin da aka yi yakin shari'a a Kaduna, limami ne a Kaduna, kafirai suka kama shi, arna suka kama shi za su kashe shi, ne sai wani arna yake ce mishi, to limam, daga yau babu wani sauran kalallahu ya kare, daga yau babu wani sauran Allah ya ce, annabi ya ce, yana mishi izgilanci, daga yau za ka mutu. Wannan limamin Allah ya azurta shi, ya san kamalullahi, ya san cewa kowane bawa mai nakasashe ne, amma mafi cika shi ne Allah. Sai ya ce ma wannan arnan, idan Allah ya yadda ba, yace au in Allah ya dane zamu kashe ka to zaka gani sai ko Allah ya nuna isan shi kawai sai ya tunani ka ai bai kamata ma in kyale mutanen nan ba da ya dunkula hannu ya nushi dai a kirji wanda ke da bindiga a hannu sai ya zube kasa shi kuma kawai sai ya tsallaka sai ya gudu sai ya haura wani gida da ya haura gidan gidan ƴan uwana ne talaka bayin su ma ko irin murfin nan bai da shi dai irin murfin nan ne wanda yake iska na kada shi abu da yake bayin sai da kila na dan shiga dan rarraba dai aka dan samu a dan turo kawai idan shi arif kawai sai shige bayin kawai a bayan kyauran kila ma in ka lura zaka iya ganin hakkar rigan shi arnan nan suka shigo sun fi mutum goma ga dindigoji a hannunsu aka shigo aje a tura wancan dakin bashi a bude can babu shi a duba kitchen babu shi za su shiga bayi wani sai an ce muku mahaukaci ne zai shiga bayi ya bashi a bude Allah ku kale shi suka ce shegin ya haura suka gama binciken su kaf saboda ya rade gurin alkamalu wanda yake da sifatul kamal kuma ya nuna mishi cika ya nuna mishi cika jama'a musulmi kila kun gane ya rade gurin wanda ke da sifatul kamali ya nuna mishi duka bayin nan masu rauni ilimin su bai iya shiga bayi ba ma sakarkaru to haka wani dan sanda haka wani soja haka duk wani wanda zai kulla miki wani abu wallahi in kina da Allah wanda yake da sifatul kamal kin warke kin huta kuma ke ma in kina neman cika ki rade ki neman cika gurin shi idan Allah ya sanya kwarjininki da kaunanki a cikin zukata ana ji ana gani shikenan kin riga kin hai abokan hamayya sai dai su hakuri in hasada in kutungwila sai dai su hakuri ke ta kin riga kin yi gaba me yasa kina tare da wanda yake da ma'abokin sifatul kamal da aka ce daina wahalar kanki sai kin tara kudi ki daina wahalar da kanki sai kin tara duniya dan siyasa ne zai zo yana da miliyoyin kudi yana badawa ana honorable honorable yana fita su zage shi sai ce dan iska dan banza su zazzage shi amma masanin Allah bai ba kowa ba malami na Allah kun taba ganin malamin da ke raba kudi amma yanzu idan malami ya kira sai fara mutum 10,000 suna kuma mishi addu'a ta alkhairi Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka imani Allah ya jikan magabatanka kullum malami cikin addu'a yake a hanya kawai an ganci ala gafarta malam addu'a ake mar dan siyasa fa sai dai a ce honorable yana wuce kuma su zage shi me yasa malami ya rade wurin Allah wanda yake da sifatul kamali kila an fahimce da kyau sai wani ya dubi sai wani dan daba sai ya je gaban sarki sai ya wasa wuka sai ya kira ni mu ne yan daba mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza in dan daban ne ya zo gaban malam sai ya ce Allah ya gafarta malam ai ba za mu yi wannan abin a gaban malam ba amma an yi a gaban sarki an yi a gaban gwamna karuwa ta fito ta nuna ita karuwa ce a gaban gwamna amma a gaban malam za ta fito ta ce ni karuwa ce sai da ce amma na a ce mu da addu'a ashe duk cikin rukunin mutane babu wanda ke da daraja kamar malami me yasa saboda ya rabu da sunan Allah na sunan Allah na al-kamal to sai suna rukuni na uku shine sifatul jamal la ilaha illallah sifofi waɗanda suke nuna maka kyan Allah wanda idan ka gane kyan Allah cikin ku da Allah waye bai san kyau in so samu ne a ce kin fi kowa kyau a wurin nan wace ce ba ta son gida mai kyau in so samu ne gidan ke fi na kowa kyau wace ce ba ta son ta haifo ƴaƴa kyawawa son kowa kin wanda ya rasa kowa yana son kyau ni ma ina son kyau ke ma kina son kyau wallahi malamin ma ina son kyau in mota ce kina son mota ce kyawa in an ganta ki ta lashe baki in itaciya ne ta zama mai kyau kowa yana so to Allah shine ma'abucin wato ma'abucin sifofi na kyau mafi kololuwan kyau wanda kuma idan kika fahimci sifofin Allah na kyau to wannan zai kara miki san Allah saboda kowa yana san kyau zai kara miki shauƙin Allah duk wanda ke kwadayin saduwa da Allah, Allah na kwadayin saduwa, ina son saduwa da shi. Zai ƙara miki jin daɗin abin da ke wurin Allah, zai ƙara miki ɗeba kewa da Allah. Dan haka sai kiga idan kin gane sunayen Allah sifatul jamal, sai kiga a lokacin da mutane ba sa iya zama su kadai, ke zaki zauna da ke kadai ki awa ɗaya, awa biyu, awa goma, shine kamar irin yadda na baku tarihin Ibn Taymiyyah a baya. Ya san sunayen Allah na al-Jamal, da haka kullun koda ba mutum a kusa da shi, to yana da wani kyakkyawan da yake ɗeba kewa da shi. Koda babu mutumin da za su rika tattaunawa, yana da al-Jamil wanda yake ɗeba kewa da shi. Da haka duk abin da kike nema na kyau, da buri, da fata, da kwaɗayi, to sai ki neme shi a cikin sunayen Allah na, sunayen Allah na al-Kamal. Idan kika ɗauki sunayen Allah irin su ar-Rahman, irin su ar-Rahim, irin su al-Fattah, irin su al-Afu, irin su al-Jamil, irin su ar-Rafiq, irin su ash-Shafi, irin su as-Samad, irin su al-Latif, irin su as-Salam, irin su ar-Razzaq, irin su al-Ghani, da ire-iren cincirin da waɗannan sunayen, waɗanda yake duk cika in ka kalla za ka ga cewa idan mutum ne yake da su, to wannan mutumin sai an riƙa nuna shi gurin kyau, da kuma wato ainihin kwaɗayin zama da shi. Ɗauka yau a ce a samu wani mutum aljamil, a samu wani mutum kyakkyawa. Akwai wani gwamna a ƙasar nan da mutanen jihar shi suke cewa sun ƙi jinin shi ne kawai saboda munin shi. Wani gwamna ne a ƙasar nan. Akwai sallallahu alaihi musta'an. Wato jama'a, babu wanda baya son kyau. Dan Allah wacce ba ta son kyau ta ɗaga hannu. Musamman da yake ya mace, wanda za ka ga mace tana da waya, kawai ta bar wayanta haka nan tsura, sai an samu wani fulawa an sa a nan, an samu kaza an sa a can, an samu hat an sa a can, wajen ana ƙawatawa ne, ana sauye kyau. ‘Yar uwa, ki nemi sifofi na kyau da shiga a wurin Allah subhanahu wata'ala. Saboda wanda ke da rahama, yake da afuwa, yake da gafara, yake da wato ainihin yake warkarwa, kuma yake buɗe ƙofofi na masu buƙatuwa zuwa gare shi, da sauran ire-iren waɗannan sifofin, ai kyau ya ƙare ga Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka gane waɗannan rukunin da na kawo mu guda uku, ku ɗan maimaita mun su in ji sifatul jalal, sifatul jamal, sifatul, shi kenan magana ta ƙare. In kin gane wannan, yau kin riga kin sadu da Allah, magana ta ƙare. Kar mu sake ganin ki cikin baƙin cikin duniya, kar mu sake ganin ki cikin damuwar duniya, kar mu sake ganin ki kina da wani rauni a badin kusanci tsakankanin ki da Allah. Yau gabaki ɗaya kin riga kin gane Allah, da haka kawai kin zama na Allah, kin zama na Allah a duniya, kuma lokacin mutuwanki Allah shine naki. Idan kika kwanta kabari, Allah shine naki. Ranar tashin alkiyama ku ne na Allah, da haka ba ki da wani sauran damuwa, da firgici, da talauci na duniya ko na lahira. Da haka wannan shine ilimi mafi cika, ilimi mafi alkhairi, ilimi mafi albarka. Da haka a ɗan waɗannan takaitattu zan dakatar da wannan faɗakarwan, da fatan abubuwan da muka faɗi tun daga farko har ƙarshe, Allah ya shigar da shi cikin zukatanmu, Allah ya fahimtar da mu su, Allah ka azurta mu da aiki da abin da ke ciki. Kuma ya Allah, duk abin da muka yi bayani na shari, Allah ka tunkuɗe mana, Allah ka sanar da mu kanka, Allah ka azurta mu da ilimin tauhidi, ilimin sunayen Allah da sifofinsa da aikace-aikacensa. Allah ka sanya mu zama cikin iyalanka, Allah ka tabbatar da gadaganmu akan addini na gaskiya, Allah ka rage mu akan shari'a, ka karɓi rayuwarmu akan shari'a. A ranar tashin alkiyama ka tare mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin, amin, amin.
Ya
To wallahu alam kana isa abdul mu'izz domin al mu'izz yana daga cikin sunayen Allah ko abdul aziz yana daga cikin sunayen Allah amma abdul izz al izz ban san shi a cikin sunayen Allah ba al izz sai dai al aziz ko al mu'izz duk suna daga cikin sunayen Allah izzuddin yana daga cikin irin sunayen nan da malamai suka ce makaruhi ne sanya su izzuddin sirajuddin nuruddin irin waɗannan sunayen waɗanda suke nuni akan akwai nau'in tsarki a ciki suna daga cikin sunayen da malamai suka karhanta su cewa makaruhi ne ka a sanya su amma magabata zaka suna ba da laqaba laqabi ba a matsayin suna ba ga jigajigan malamai na addini waɗanda suka yi mu addini hidima duniyar ilimi ta san da su sai kaga suna ba su irin waɗannan al-alimur rabbani sirajuddin makamancin irin waɗannan abubuwan laqaba ne waɗanda yake nuni akan irin yadda mutum yake miki addini amma dai su malamin kuma su dai sun ce makaruhi ne irin wannan da haka in an kira mutum da izzuddin ba za a ce wai ya yi haramun ba kuma ba sunan Allah ne izz ba sai dai al-azizu ko al-mu'izz amma izz ba sunan Allah ba ne da haka babu laifi don an ce mutum izzuddin ko abdul mu'izz babu laifi a kan kani insha Allah wallahu a'lam صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو الله الذي لا إله إلا هو. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعصرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصدة في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلى من قول أو أمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم كنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم كنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم كنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ولأسلافنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان، واغفر للمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.